السميع العليم. من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 23 ga watan Zulhijja, hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam 1435, Allah subhanahu wa ta'ala a cikin kaddarawarsa ya hada mu domin ci gaba da darasin mu na hadisi a cikin wannan littafi Umdatul Ahkam min kalami Khairul Anam na babban malami al-Imam al-Allamatul Muhaddith Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi al-Jamma'ili alaihi rahmatullahi ta'ala. Idan ba a manta ba, za mu tashi babi na 36, babu li'tikaf a ƙarƙashin kitabu siya, tunda mun ƙarƙare babi na 35, babu lailatul qadr. Al-Imam al-Jamma'ili ya ce babu li'tikaf. An Aisha ta radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kana ya'takifu في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. الإمام الجمائيل يشي باب الاعتكاف، باب دزي بياني أكن اعتكاف. Abinda ake ce mai itikafi a larabci shine luzumu shay'i wa habasun nafsi alayhi. In an ce a kafa fulanun ala shay'in ay lazamahu, wane in an ce al itikaf ana nufin luzumtar wani abu, luzumtar wani abu, mutum ya luzumci wani abu ya zama ya nace ya duƙufa a wani abu. Shi yasa can Allah madaukakin sarki yake ba mu labarin mutanen Annabi Musa alaihi salam, a lokacin da Allah madaukakin sarki ya tseratar da su daga Fir'aunu, shi yace fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha. Fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum, sai ga su sun zo sun tarar da wasu mutane. Ya'kufuna ala asnamin lahum, sun duƙufa a kan wasu gumakansu suna bauta musu. Ya'kufun daga itika. Amma a shari'ar musulunci malamai suka ce abinda ake ce ma'ana itikaf huwa al-iqamatu fil masjidi taqarruban ila Allah ta'ala wa tafarrugan li ta'atihi ala sifatin makhsusatin min shakhsin makhsus. Abinda ake ce mai itikafi a shar'ance al-iqamatu fil masjidi, mutum ya zo ya zauna a masallaci, ya lizumta ma kansa zama a cikin masallaci. Taqarruban ila Allah ta'ala, dan neman kusanci ga Allah madaukakin sarki. Wa tafarrugan li ta'atihi, kuma ya zauna ne a masallacin ba abin da ya zaunar da shi sai ya da'a ga Allah, sallah yayi, qiyamul layl da daddare yayi, nafil fili ya lizumci, salawatul jama'a ya lizumci, karatun alqur'ani ya lizumci, istighfari ya lizumci, haylala ya lizumci, salatin annabi ya lizumci, nau'ukan da zikiri a cikin masallaci. Ala sifatin makhsusa, a wata kefantacciyar sifa, domin itikafi yana da sifa kefantacciya. Da mutumin da yazo ya zauna a masallaci ba da niyyar itikafi ba, kila karatu yazo saurara ko kuma ya zo a yi wata sallah ya tafi, yana da bambanci sifar zamansa a masallaci, tana da bambanci da sifar mutumin da ya zo ya zauna ya yi itikafi. Wancan ya zo ne na wucin gadi, wannan ko ya shigo masallaci ne, kila ya ɗiban makansa kwanaki, ko ya ɗiban makansa sati, ko ya ɗiban makansa kila wata ɗaya, gwargwadon abin da mutum ya ɗiban makansa. Sannan akwai abubuwan da mai itikafi in yana cikin masallaci ba zai yi ba, amma kila wani wanda ba shi ba ya shigo masallacin zai yi. shi yasa sai suka ce ala sifatin makhsusa a wata kebantacciyar siffa sannan wa min shakhsin makhsusi daga mutum kebantacci a shakhsul makhsus wanda itikafi aka ce itikafi shine zama baligi ko mumayyizi baligi shine wanda ya balaga mumayyizi kuma yaron da ke gane al'amurra yake da wayau ba zai zo masallaci yayi bawali ba to wannan mumayyizi kenan to kun ga shakhsun makhsus sannan kuma bayan kasancewar sa baligi ya kasance musulmi kafiri ba zai itikafi ba saboda itikafi an ce taqarruban ila Allah ta'ala wa tafarrugan li ta'atihi shi ko kafiri baya ibada baya ma Allah da'a shi kafiri ne ya bijirce ma yi ma Allah ta'ala biyayya so daka a takaice itikafi shine mutum ya lizumta ma kansa zama a masallaci a matsayin sa na musulmi a matsayin sa na baligi ko mumayyizi a wata kebantacciyar sifa da zai zo ya zauna a cikin masallaci ya lizumta ma kansa wasu nau'ukan ibada wanda wani wanda ba shi ba baya yin su ko kuma su zama tilas a kansa ba sannan ya haramta ma kansa wasu abubuwa wanda kila wani a waje shi waɗannan abubuwan ba haramun bane a kansa domin mutumin da ke itikafi ba zai zo ya sadu da matar shi a masallaci ba amma wanda bai shigo masallaci da niyyar itikafi ba sai sadu da matar sa a gida ko mai itikafi misali ba zai fita je gaida mara lafiya ba amma mutumin da ba masallaci ya zo ya itikafi ba zai fita zai je gaida mara lafiya da sauran wasu sharuɗa da shari'ar musulunci ta gindaya su ga mai itikafi so daga itikafi shine zama a masallaci da niyyar ibada ga Allah madaukakin sarki da neman kusanci zuwa gare shi ta hanyar sifa wacce take kebantacciya kuma daga wani mutum kebantacci haka suka yi tarifin itikafi ɗaya daga cikin tarifofin da malamai suka yi mecece hikimar itikafi me yasa shari'ar musulunci ta shar'anta mana yin itikafi al-imam ibn al-qayyim alayhi rahmatullah ya yi bayani a cikin littafin sa zadul ma'ad fi hadhihi khairul ibad yake cewa wa shar'a lahum al-i'tikafa Allah ta'ala ya shar'anta mana mu bayin sa ne itikafi alladhi maqsuduhu wa ruhuhu uquf al-qalbi ala Allah ta'ala wanda manufar itikafi da hikimar yin itikafi ita ce uquf al-qalbi ala Allah ta'ala zuciya ta zo ta lazumci Allah mutum ya koma ga baki daya baya tunanin komai baya tunanin kowa sai Allah madaukakin sarki domin gashi a dakin Allah ba abin da yake illa ibada ga Allah madaukakin sarki wa jam'iyyatuhu alayhi kuma ya zama ya dunkula kansa ga baki daya ba Allah wal khalwatu bihi sannan ya kebance kansa tsakanin shi da Allah wal inqita'u an al-ishtighal bil khalqi sannan mutum ya yanke ya daina shagalta da halittun Allah shi yasa al-imam ibn al-qayyim ba a cikin zadul ma'ad ba a cikin madarijus salikin wani littafin sa na daban yake cewa idan lokacin itikafi ya zo kaman karshen ramadan to ko karantarwa malami yake yi an fi sanya aja karantarwan nan ya je yi itikafi saboda malamai suna da ka'ida ta cewa afdalul amali hibbul hal aikin da Allah ya fi so shine ka kiyaye yanayin da kake ciki to wannan lokacin itikafi ne itikafi mustahabbi ne kamar yadda zamu gani babu wani malami da yace itikafi hukuncin sa ya wuce mustahabbi to amma ko yadda al'umma kuma wajiba ce amma ita wani aiki ne wanda ya kasance da'imi ana yin sa shi kuma itikafi wani aiki ne na wucin gadi ne takaitaccen lokaci to sai al-imam al-qayyim yace fiqhun musulunci na nuni ga cewa mutum ya aga karantarwa wacce take wajiba ya shiga masallaci domin yin itikafi a lokacin itikafi a ƙarshen ramadan an fi san haka duk da kasancewar itikafi mustahabbi ne saboda fa'ida da ake samu a cikin itikafi sannan wal istighali bihi wahdahu subhanahu wa ta'ala, sannan da shagalta da Allah madaukakin sarki. Mutumin da yazo itikafi a masallaci, to zai koma baya tunanin kowa sai tunanin Allah madaukakin sarki. Bi haythu yasiru dhikruhu wa hubbuhu wal iqbalu alayhi fi mahalli humumil qalbi wa khataratihi, sai ya kasance ambatansa da sansa da fuskantarsa ga Allah madaukakin sarki sai su zama su ne suka mamaye tunaninsa na zuciyarsa, tunaninsa na shago ya aje, tunaninsa na office ya aje, tunaninsa na iyalinsa ya aje, tunaninsa na ƴan uwa da dangi ya aje, dukkan wani tunani ya aje gabaki ɗaya, ya mika tunaninsa ga Allah madaukakin sarki. Daga ambatan Allah sai san Allah, sai fuskantar Allah, sai tsarkake Allah, sai yaban Allah, sai girmama Allah, sai kambama Allah da yi ma Allah kirari. Fa yastawli alayhi badlaha, sai ya zama wannan abin na fuskantar Allah shine ya mamaye zuciyarsa, sai ya zama makofin tunaninsa na baya. Wa yasiru alhammu kulluhu bihi, sai ya zama duka tunaninsa da wata himmarsa da wata niyyarsa gabaki ɗaya ya bada su ga Allah madaukakin sarki. Wal khataratu kulluha bi dhikrihi, sannan duk abin da zai fado masa a zuciyarsa, to ba komai in ba ambatan Allah ba da tuna Allah. Wat tafkiru fi tahsil maghadihi, sannan kuma ya kasance tunaninsa ya zai yi sami yadda Allah, ya zai yi Allah ya yadda da shi mai itikafi. wama yaqrubu minhu da abinda zai kusantar da shi zuwa ga yaddar Allah. Fayasiru unsuhu billahi badlan min unsihi bil khalqi, sai zama natsuwarsa da Allah ta mamaye tunaninsa na natsuwarsa da mutane. Akwai wanda idan ba ya zauna ya fira da matar shi ba, hankalin shi ba zai kwanta ba. Akwai wanda idan ba ya haɗu da abokin shi sun yi fira ba, hankalin shi ba zai kwanta ba. To duk sai ya aje wannan a wajen masallaci, ya shigo masallaci gabaki ɗaya natsuwarsa ta koma ga Allah madaukakin sarki. Abinda ke natsar da zuciyarsa karatun Alkur'ani, abinda ke natsar da zuciyarsa qiyamul layli, abinda ke natsar da zuciyarsa ambatan Allah, salatin annabi, istighfari, haylala, tasbihi da sauran nau'ukan zikirora da ake yi. Fayu'udduhu bidhalika li'unsihi bihi yawmal wahshati fil quburi hina la anisa lahu, sai ya zama yayi makansa tanadi wannan natsuwar da ya samu a itikafi. To sai ya zama ya aje ta, ta zama masa ajiya idan ya tafi kabari, sai wannan natsuwar ta zo masa a lokacin da bayi da wani wanda zai natsar da shi daga shi sai aikin shi, ba wanda zai natsar da kai a kabarinka sai aikinka. Yasa hadisi dogo manzo Allah sama ya tabbatar da cewa al'amalu tujassad, ayyukan da muke yi a duniya to za a maida su jiki. In aikin alkhairi mutum yake yi a duniya, za a jassada masa, za a maida aikin nan ya zama wani jiki kamar mutum, ya zo masa a cikin kyakkyawar kama. Sallarsa ta zo masa a cikin kyakkyawar kama, azuminsa, zakkarsa, sada zumunta, taimakon al'umma, karantar da mutane, yin alkhairi, fata nagari ga mutane. Haka a gefe guda mummunan aikinsa shi ma za a jassada shi, gulmarsa, duk abinda mutum yake ƙaryarsa, sharrinsa, makircin da yake kullawa, munafircinsa, su ma za a jassada su, su zo mutum a cikin mummunar kama a kabari. To kaga ba abinda zai natsar da mutum sai kyakkyawan aiki kenan. To itikafi na ba mutum wannan damar, ya makansa tanadi natsuwar da ya samu a cikin itikafi. To ita ce za a aje masa idan ya tafi kabari, sai ta zo masa, sai ta zama ita ce take natsar da shi kamar yadda ya samu natsuwa a cikin masallaci lokacin da yake itikafi. Wala yafrahu bihi suwahu, kuma bai da wani abin da zai sa shi farin ciki in ba wannan ba a kabari. Fa hadha maqsudu li'tikafi al'azam, malam ibn al-qayyim rahimahullah yace wannan ita ce manufar itikafi mafi girma, ta tsarkake ka, ta baka natsuwa. Shi yasa lokacin da ka gama itikafi dan uwa, ake son idan ka fita ka je ka, in ka fita waje wajen masallaci ka ji kaman ka fita wata duniya ta daban, ka ji kaman daga aljanna ka fito, yanzu ga ka shiga wani yanayi mara daɗi. Amma kana itikafi a masallaci ka ji kaman
kaman tsuntsu a ceji ka kosa ka fita ba kai damuwa so ake ka ji baka da wata natsuwa idan ba zama a cikin masallacin nan ba al-imam al-qayyim yace wannan ita ce babban manufa ta yin itikafi al-majirin sa al-imam ibn rajab al-hanbali rahimahullah ya fayya shi littafin salatif al-ma'arif yake cewa فالخلوة المشروعة لهذه الأمة هي لهذه الأمة هو هي الاعتكاف شيئا شيئا da shari'ar musulunci ta yadda da ita ga al'umman nan mutun ya keba kansa ya ce yana bautar Allah kwara daya ce ita ce al-khalwa al-i'tikafiyya kebewa mutun ya da masallaci ya i'tikafi shi yasa ai zamu gani malamai suka tafi akan cewa ba a yin i'tikafin sai a masallaci ba a yin i'tikafi sai a masallaci ba za ka samu dakin ka ce kana i'tikafi ba saboda ai daga cikin manya-manyan ibadu akwai me akwai as-salawatul mafruḍa akwai salloli na farilla guda biyar wanda ake son an tu'adda jama'atan kullu yawmin kowace rana ka yi su cikin jama'a sai idan ka koma dakin ka ce kana halwa ya za ka yi ka halarci salatul jama'a sannan wasu malamai suka kara suka ce bayan kasancewar ta masallaci an yakuna jami'an ya zama masallacin juma'a saboda me saboda ita ma juma'a tana ɗaya daga cikin abubuwan da za su biyo ka ma damar za ka yi sati to juma'a kuma babbar ibada ce ita ma ba za a yi da kai ta kaci ka ce baka same ta ba da sunan wai ka keɓanta kanka kana wata ibada shi yasa ba'da kaunihi masjidan labudda an yakuna jami'an dole ya zama masallacin juma'a to wannan ita ce al-khalwatul islamiyyatu sahiha wannan keɓancewa da musulunci ya yadda da ita ce nan khususan fi shahr ramadan al-imam ibn rajab yace musamman ma a watan ramadan wa khususan fil ashr al-awakhir minhu musamman ma a kuma goman karshen ramadan din kama kana annabi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake yi fal mu'takibu me itikafi قد حبس نفسه على طاعة الله وذكره من إيتكافي يا طب تكنس يا كيمن تكنس أما سلاتي دومي ما ألا بيي يادكم أنبة ألا وقطع عن نفسه كل شاغل يشغله عنه سنن يا سنك ألاك دقوان أبن الذي شغل تدشي غمد ألا دا أبن الذي شغل تدشي غمد ألا تو يا ينك ألاك أدشي يا شيء مسلاتي تو إذا شغوه بوتا ما ألا ما تبقى وعقف بقلبه وقالبه على ربه سنن يد قفا جزوش يسد أيكن سقباتي إيا غأبن جدن سبحانه وتعالى وما يقربه منه دا أبن الذي قسن تدشي غا ألا ما دوكتين سرتي فما بقي له هم سوى الله بيد وتنية بيد وتمنفع إن با منفع الله وما يرضيه عنه دا أبن لكم ذي ساء الله يدرش اتكافي شيء ينسى سأل الإمام بن رجب شيء ينسى كشيوة فمعنى الاعتكاف وحقيقته معنى الاعتكاف دا حقيقة الاعتكاف أبن دا أكي ينفي دا اعتكاف قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق وش أبن دا أكي ما اعتكافي قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق قطع العلائق خيانت قوة علاقة عن الخلائق دا حلتهم الله للاتصال بخدمة الخالق دو من كجير كسابدا يما الله تعالى ما حلتشي هدما كجير كمتا هدما شيني اعتكافي wannan shine ruhin itikafi abinda itikafi ke nufi kenan qatul alaiq anil khalaiq lilittisal bi khidmatil khaliq inja al-imam ibn rajab yace wa kullama qawiyatil ma'rifatu billahi wal mahabbatu lahu duk lokacin da sanin Allah yayi karfi a zuciyar mutum sannan san Allah yayi karfi a zuciyar mutum wal uns bihi sannan natsuwa ba mutum bai da wata natsuwa in ba daga Allah ba to awrasat sahibaha al-inqita'a ila Allah ta'ala bil kulliyya wannan sai haifar masa da ya yanke gabaki ɗaya koma ga Allah gabaki ɗayansa ala kulli hal aqwa ne
so daga wannan manufar itikafi ce itikafi wata hanya ce ta tsarkake mutum daga miyagun halaye daga saban da yake aikatawa a cikin gari ya shigo masallaci ya zauna na kwanaki hatta matarsa ba zai sadu da ita ba wala tubashiruhunna wa antum aatifuna fil masajid kada ku rungumu matanku balle ku yi tarayya da su ku take su taka ta aure wa antum aatifuna fil masajid alhali kuna itikafi a cikin masallaci kaga hatta matarka an yanke a kayanki alaka da ita ya'yanka kayanki alaka da su in an ce yanke alaka ba a ce ba za su kawo maka ziyara ba za su iya kawo maka ziyara kamar yadda zamu gani nan gaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana itikafi matarsa na Safiyyah bintu Huyay radiyallahu ta'ala anha ta kawo masa ziyara har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsira da ita bayan ya tsira da ita ya tashi ya raka ta a bakin masallaci sun tsaya a bakin kofa suna irin tsiran nan ta rabuwa wasu mazaje guda biyu daga cikin mutanen Madina suka zo wucewa sai suka ga namiji da mace a tsaye sai suka gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka yi sauri irin bamu gani ba din nan sai manzo sai ce ana rislikuma sai ku dawo ku ta ku yi a hankali ku zo innaha safiyya matata ce safiyya da suka ji manzo sai ce innaha safiyya sai suka ce subhanallah da manzon Allah ya gane maka wani tunani mara kyau sai ce inna shaytana yajri min ibni adam majra dami fa inni khashitu an yaqdhiba fi qulubikuma sharran shi shedan yana gudana a cikin jikin mutum kaman jini ina jin tsoron kai yaje jefa muku wani sharri a cikin zuciyarku ku je ku yi mun mummunan zato Allah ya halakar da ku so da kai idan kaga mutane ba su gane wani abu naka ba to yi musu bayani sai kaza ne abu kaza da kuke gani to kaza ne kada mutum ya je ya halaka sanadiyarka kuma zace-zace a cikin zuciya dan adam Allah ya halice shi kullun cikin zato yake ku kaga itikafi ba ana nufin cewa kwata-kwata mutum in an ce a yanka ba za ka zo kai ta tunaninsu ba kamar yadda kake kullun a gida sannan ba za ka rika alaka da su ta aure ba kamar yadda kake yi a gida ka shigo masallaci yanzu zuciyarka kake son ka tsarkaka shi yasa mutanen da suka jarraba itikafi za su san tasirin da itikafi yake har jikin mutum sai ya canza har fata sai ta canza komai nasa sai ya canza babu fuzulul ta'ami babu fuzulul manami babu fuzulul kalami ba baccin da bai da amfani a itikafi ba mutum ya shigo masallaci bane itikafi kuma kawai zai ta bacci ya fanka shi kenan kawai zai ta bacci ko kuma in sanyi ake ya samu bango ko shi ke ne ta bacci ba yi bacci ka zo yi min bacci ne za ka yi a ɗakinka ka zo ne ka yi ibada amma za ka iya bacci amma banda fuzulul mana banda baccin da ya wuce ka'ida sannan babu fuzulul ta'am mutum ya buɗe cikinsa kawai ta cin abinci itikafi ba wajen cin abinci ba ne mutum ya ayi buɗe baki can an jima kuma ana tarawihi sai ya koma bayan masallaci kuma ya sake cika kwano ya sake cin abinci can an jima wajen karfe 10 za a yi bacci ya sake zuba sannan a tashi sahur ya sake cika kwano ya ci fuzulul ta'am sannan fuzulul kalam ba a ce ka ai magana ba amma ba mutum ya zo itikafi bane kuma har ya zo da rediyo ko kuma bini kawai shikenan ai ta kiran shawaya eh kaza ai ina ma itikafi ne to matsaloli da yawa to kaga itikafi shine wannan so da kalimam na gaza bai ce qas'ul ala'iq an al-khala'iq bil ittisal bi khidmat al-khaliq wannan shi ake ce mai itikafi me hukuncin itikafi hukuncin itikafi mustahabbi al-imam al-qurtubi rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirin sa a karkashin tafsirin ayar ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد عشان مسائل ان ده يكي فتغوا يكي شو اجمع العلماء ما لم يسني اجماعي على انه ليس بواجب اعتكاف بواجب بني وهو قربة من القرب سيدي شي نيمن كسانشي نينا نافلة دك تشكين نافل فيلي ونافلة من النوافل قاري نينا لاجا da ƙara gyara zuciya abinda ake son zuciyar musulmi ta zama kullun tana ƙara tsarkaka abinda ake fata ke in zuciyar mutum tayi tsarki to komai na kamata ya tsarkaka shine sai ya ce amina biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai sama yayi aiki da wannan nafila manzo sama yayi itikafi wa ashabuhu wa azwajuhu sahabban annabi sun yi itikafi wa azwajuhu matansa ma sun yi itikafi wa yalzamuhu in alzamahu nafsuhu amma idan mutun ya lizumta makan sai ce zai yi itikafi to ya zama tilasta yayi mutun yayi bakance sayyidina Umar yayi bakance ko yace inni nazartu fil jahiliyyati an a'tikifa fil masjid al harami yawman ce ni nayi bakance kafin zuwan musulunci sayyidina Umar yace zai yi itikafi a lokacin musulunci bai zo ba kusan akwai wasu nau'ukan ibada da ake yi kafin zuwan musulunci da musulunci yazo ya koru wasu wasu kuma ya bar su ya musu gyara kamar hajji ana yi kafin zuwan musulunci ana hajji ana dawati ana dawati mata su yi da daddare maza su yi da rana amma tsirara ake yi Qurayshawa suna da tufafin da suke da su a matsayin kamar uniform ba ana bada ana siyan harami a sa ba to su a jahiliya kafin zuwan musulunci Qurayshawa su suke kula da Ka'aba su suke kula da Ka'aba to shikenan sai suna da wasu haramai ko uniform da suke badawa to idan mutum bai samu wai su ne uniform din uniform masu tsarki saboda idan mutum bai samu wannan uniform din ba sai dai zai itikafi tsirara saboda kayan shi masu zunubi ne so da haka ba zai zo gaban Allah yana dawafi da kayan da akwai zunubi ba so daga sai ya cire kaya masu zunubi sai zo ya yi itikafi tsirara mata su yi da daddare maza kuma su yi da rana to da musulunci ya zo kaga sai manzon sama ya ba da ka'ida sai ce Allah ya tsufanna ba'da al-yawm bil bayt uryanu kada a sake samun wani ya zo tsirara ya ce zai yi itikafi daga yau ya ce zai yi tawafi a masallacin Ka'aba to itikafi suna yin itikafi kafin zuwan musulunci sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ya lazumta makanta ya ce zai yi itikafi kwana daya a al-masjid al-haram a Ka'aba to yanzu ga musulunci ya zo sai ya zo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shin zai cika wannan bakancen da yayi manzo sa me yace ya cika bakancen shi ina yi itikafi abu ne da Allah ya yarda da shi sannan kuma a masallaci da Allah ya yarda da shi to shine nan al-imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala yake cewa wa yalzamuhu in alzamahu nafsuhu itikafi zai zama mutum tilas idan ya lizumta ma kansa ya ce zai in mutum ya bakance ya ce ya yi alkawarin zai yi itikafi to tilas zai ce man nazara an yuti Allah falyuti'hu wa man nazara an ya'si Allah fala ya'sihi duk mutumin da ya bakance ya ce zai ba Allah to ya ba Allah wanda ya ko bakance ya ce zai saba ma Allah to kai ya saba wa yukrahu ad-dukhul fihi liman yukhafu alayhi al-ajzu 'an al-wafa'i bi huquqihi wanda aka san ba zai iya itikafi ba zai iya kiyaye dokokin itikafi ba to makaruhi ne shiga itikafi in ji al-imam al-Qurtubi in ka san kai Allah ya jarrabe ka ba za ka iya tsayawa a waje ɗaya ba bini ka ga an taba samun wasu yan gada-gada ana itikafi sai su rika fita da rana sai su fita su je su yi harkokin su je su dawo da daddare in aka musu nasiha sai su ce ai su je su ke kago ne gada-gada ne a shari'a itikafi dai sai sha ku godin ku ce yayi sai su nuna ku da kuka kiyaye ka'idojin itikafi sai su ce ku godin ku ce su ko dai su ke saboda tsabagen gada-gada saboda sai su fita su je su harkokin su da ranar da daddare kuma sai su dawo sai su kwana a masallaci safiya na yi kuma sai su tattara sai su fita in ka musu magana sai ce ai dai suke to ire-iren waɗannan al-imam al-Qurtubi ya ce ba a san su shiga itikafi saboda sun san in sun shiga itikafi ba za su dore ba ba za su kiyaye dokokin itikafi ba zama wuri dai ba kowa ya iya ba a ce mutum zai zauna a masallaci ba abin da zai fitar da shi sai hajatul insani sai bukata ta dan adam hajatul insani kal bawli kaman bawali kaman bayan gida bayi da wanda zai karbo masa abinci ya fita ya je ya ciwo abinci a waje duk wanda yana cin hawa'idul insani in ba wannan ba mutum ba zai fita masallaci ba sannan malamai sun kasu gida biyu akwai wanda suke ganin rihabul masjidi lahu hukmul masjid wasu kuma suna ganin laysa lahu hukmul masjid akwai malaman da suke ganin hatta rihaba mutum ba zai fita ba yana cikin ƙwayyen masallaci kaman cikin nan ba zai je can ba inda aka aje ababan hawa ba zai je ba mun gane ba zai je can ba to malamai sun kasu gida biyu akan wannan to kaga din aka dauki wannan haka za a dauka to waɗannan wasu abubuwan da suke da alaka da gabatarwa game da babin kenan sai mu shiga cikin hadisi an Aisha radiyallahu anha qalat an Aisha radiyallahu anha an karbo hadisi daga nana Aisha Allah ya dade ita nana Aisha ba ta bukatar tarjuma sabuwa hadisanta sun gabata masu dimbin yawa a cikin wannan littafin sannan littafin sunna cike suke da hadisan nana Aisha nana Aisha radiyallahu ta'ala anha tana ɗaya da ita ce mace da take kowace mace yawan hadisi a cikin sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce tana da khafa'is tana da keɓance-keɓance da Allah ya bata ita kadai ce matar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta a matsayin budurwa ita ce tana ɗaya daga cikin waɗanda su suna ƙanana waɗanda ba su taɓa yin kafirci ba ta faɗi da kanta take cewa ma kuntu a'qidu illa wa abwaya yadinani hadha ad-din tace ni na taso ban da hankali ma ban da wayo ban yi wayo ba sai na samu iyayena guda biyu suna cikin musulunci saboda kana na Aisha radiyallahu ta'ala anha tana cikin sahabbai waɗanda ba su taɓa yin ba su ji abubuwan da ake a jahiliya bai shafe su ba tana cikin abna'ul islam tana cikin ƴaƴan musulunci sannan ita ce matar da Allah madaukakin sarki yake mu manzala sama wahayi suna cikin libi daya a cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sannan kuma ga fiqh ga hadisi ga qur'ani sannan kuma likita ce nana Aisha likita ce danyatta wanda ake mata alkunya da sunansa Abdullah ibn Zubair radiyallahu anhu ya tambaye ta yake cewa ya umma sai in ganki malamar tafsiri amma bana mamaki saboda ke a ɗakin ki aka rika sokar da alkur'ani in ba ki zama malamar tafsiri ba in kin zama malamar tafsiri ba mamaki sai in same ki ƙwararriya a ilimin hadisi sai shi ma bana mamaki shi ma hadisi ai wahayi ne na biyu a ɗakin ki aka rika saukar da shi ya lissafa ilmomin nana zai ce amma abin da yake mamaki shine da ta san likitanci ta san magunguna shine sai take ce masa yabni inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marida maghdan tawilan wa kana yumarradu fi baiti shi annabi sama ya ciwo kuma ciwon shi ya dade a ɗakinsa kuma a ɗakina aka masa jinya likitoci suna zuwa su yi manzalar sama magani daga nan na koyi likitanci kaga wannan yana nuna kaifin ƙwaƙwalwa na nana Aisha sannan Allah madaukakin sarki ya so ya girmama ta girmamawa mafi girma shine sai da aka soke ta aka mata ƙage Allah madaukakin sarki saboda ya darajanta ta ya saukar da sura sukutun da guda dan nana Aisha radiyallahu ta'ala anha aka ma wannan surar shimfiɗa suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkaru sannan Allah ta'ala yace al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithati wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibati ulaika mubarra'una mimma yaqulun sannan kuma a game da zargin da aka mata Allah ta'ala yake cewa innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum shi alkhairi ne wannan kagen da aka mata alkhairi ne mihamul fata yukhbirna an fadl al fata fan nar mukhbiratun bi fadl al anbari mihamul fata jaraba wanda za a rika ma mutum sai an gwada ka sannan zaka zama babban mutum haka nan sai daraja ta zo maka sai an gwada ka sai ka sha wahala khaza'inul minan ala qanatiril mihan duk lokacin da Allah zai dauka ka sai ya jaraba ka ya'ti limtinan ba'da limtihan baiwa ba ta zuwa sai an gwada ka sai ka ci jarabawa to aka gwada na Aisha radiyallahu ta'ala anha kuma aka dau kwanaki wa tabatta alwahyi wahayi yake sauka akai jinkirin wahayi saboda li yahlika ba'dun nas saboda wasu su halaka wasu kuma su daukaka ka gina na shi kenan sannan Allah ya mata girmamawa ta karshe manzalin sa sama ya rasu a kirjinta tana runguma da shi ce ma ta baina haqilati wa daqila kada wannan daraja ce ta ta ita ce ta waito wannan hadisin ta ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana ya'tikif fil ashr al awaqir manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana itikafi a goman karshe fil ashr al awaqir a goma ta karshe min ramadan na watan ramadan hatta tawaffahu Allah ta'ala har Allah ya karbaran sai koma ga Allah manzan sama duk shekara sai yayi itikafi kuma ta kafa azwajuhu min ba'dihi sannan matansa su ma su tara wanda manzo Allah sallama ya rasu ya basu matan da manzo Allah sallama ya rasu ya basu su tara ne su ma suka ci gaba da yin itikafi bayan sa wa fi lafzin aw lafzin kana rasulullah sallama ya atakifu fi kulli ramadan manzo Allah sallama ya kasance yana yin itikafi a kowane ramadan fa idha salla al-ghadata idan yayi sallar asbahi jaa makanahu alladhi ya'takifu fihi sai yazo wajen da zai yi itikafi to wannan hadisin na farko cikin sa da yake nuna mana yana nuna mana istihbab al-i'tikaf bil ashr al-awaakhir min ramadan yana nuna mana mustahabbancin yin itikafi a watan ramadan a watan ramadan a goman karshe aka fi son a yi itikafi ana yin itikafi a kowane lokaci amma dai lokacin da aka fi so shine lokacin goman karshe na ramadan wannan fikihun farko ce sannan fikihu na biyu jawazu itikafin nisa in uminatil fitna idan an kubuta daga fitina ana ganin tabbas babu fitina mata za su yi itikafi kuma an tanadar musu wajen da za su yi itikafi saboda ne matan manzo Allah sallama sun ci gaba da yin itikafi bayan sa lokacin da yake da rai sun yi sannan bayan ya rasu suka ci gaba da yi mimma yadullu ala anna al-i'tikafa binisbati lin-nisa'i sunnatun abinda ke nuna cewa ashe mata ma su yi itikafi sunna ne an yadda mata su yi itikafi amma da sharadin ya kasance an kubuta daga fitina sannan mijinta ya yadda la budda min izni zawjiha domin itikafi ba sallah bane itikafi ba sallah bane sallah ne aka ce mace idan za ta tafi masallaci kada mijinta ya hana ta amma itikafi idan mijinta ya ce a ba za ki ba to ba za ta je ba mai gida ina son yin itikafi bana ce a ba za ki je ba kike ba za ta ba wajibi ne sai mijinta biyayya ba za ta je itikafi ba sannan hadisin na nuna mana waqtu dukhul al-mu'takab lokacin da ake shiga wajen itikaf wannan lokaci ne shine fil ghada sabahan da asuba manzalin sa sama ya kasance idan yayin sallar asubahi to daga nan sai yayi itikaf sai ya shiga wajen da zai itikaf masallacin manzalin sa sama ga gidansa ga masallaci saboda idan ya fito shine liman ya bada sallah shikenan daga nan kuma sai ya shiga wajen da zai yi itikafi ya zabo wajen da zai yi itikafi to wannan babban fikihun da hadisin ke dauke da shi ce a wannan hadisin wasu malamai sun yi istinbati suka ce la budda fil i'tikafi min siyamin dole ya kasance itikafi ya kasance da azumi za a yi suka ce mafi yawancin hadisan da ake waitowa duk a Ramadan ake magana akai. Sannan hadisin na Aisha radiyallahu ta'ala anha wanda ta faɗi wasu sharuɗin itikafi. Ce wala itikafa illa fi masjidin jami'in, ba itikafi sai a masallacin Juma'a. Wala itikafa illa bi siyamin, sannan ba itikafi sai a masallaci sai da azumi. Wasu kuma malamai suka ce to idan an ɗauki hadisin da ke cewa Sayyidina Umar ya ce zai yi itikafi, akwai ruwaya ta zo da cewa an yi i'tikafa layla dare, kar ku yi la yusamu billahi, ba azumi da dare. To sai wasu malamai suna ganin in dai itikafi ba zai kai kwana ɗaya ba, to ya halatta a yi shi ba azumi ke. Amma dai magana tafi ƙarfi tafi rinjaye ita ce mai itikafi ya kasance yana yin azumi, kaga ibadarsa ta cika cikcikce, ga azumi, ga sallah, ga qiyamul layl, ga karatun alqur'ani, shi ke. Kuma azumi shi zai fi taimakonsa akan ya ƙara shagaltar da shi, ba zai riƙa wasu tunane-tunane ba. Yana azumi ba zai tunanin matarsa ba, kaga wannan ya ƙara taimaka masa ke. To wannan hadisin farko kenan a cikin wannan babu. Hadisi na biyu, عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي عائض وهو متكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه. وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وفي رواية أن عائشة قالت إني كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه ما أسأل عنه إلا وأنا مارة. An kamo daga Nana Aisha shi ma wannan hadisin ta ce kanat turajjilun nabiyya sallallahu alaihi wa sallam, ta kasance tana ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam taje kai, tana taje ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kai. Tashi wancan tashi shi tana taje masa kai. Wa hiya ha'idun, kuma tana haiba. Nana Aisha tana haiba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam huwa mu'takifun, yana itikafi fil masjidi, a masallaci. Wa hiya fi hujratiha, ita kuma tana cikin ɗakinta. Ga masallacin manzon sallallahu alaihi wasallam, ga ɗakunan matansa. Yunawiduha ra'sahu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya miƙa mata kansa haka sai ta taje mishi kai. Wa fi riwaya, a wata riwayar, وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان, من ذا سما بايا شدا جدا سيدا وتبقاتا تدان أجر. وفي رواية أو ترواية أن عائشة قالت نانا عائشة شيء إني كنت لأدخل البيت للحاجة, ني تبس ناقصا شيء نقش جدا إن إنا إتكافي دا وتبقاتا تدان أجر. والمريض فيه أجدا أقيم على فيها ma as'alu anhu, bana tambaya game da ya ji kin wane, illa wa ana marra, face ina tsaye ina tafiya, a ya ne jiki, Allah ya kara lafiya, ba ta shigo bane dan ta gaida shi. Wannan hadisin fiqhun sa daga cikin nau'ukan fiqhun da za a yi fitarwa a ciki, husnul mu'asharatihi sallallahu alaihi wasallam li azwajihi, yadda manzon sama yake kyakkyawar mu'amala da matansa. Matan kirki suna son kullum mazajen su sa su aiki, macen kirki kullum daɗi take ji in mijinta ya sa ta aiki. To sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya miƙa kansa, yana itikafi a masallaci, sai ya miƙa kansa ta ɗaki, sai a taje masa kansa, nana yake da taje mishi kanshi. Sannan malamai suka ce ashe أن الحائضة ليست نجسة, مي حيلا با نجسة بچي إتا. سنما لما يسكي اسم بادي سكي شي دو وانا مزال سمعين عين يسبو دا يهوسع ونتنا عين يهوداوا. يهوداوا إذا ما تسو سنا حيضا تقوى بنشنت بذاء شبا لا يؤاتلونها, بذاء شبنشتا غدا إتبا. ولا يعاملونها أية معاملة, قوة معاملة بذائدة إتبا. ba zai kwanta daki ɗaya da ita ba balle su kwanta gado daya to manzo Allah sai saboda ya bata wannan tunanin na yahudawa to sai kasance ga matarsa tana haiba shi kuma yana cikin masallaci yana itikafi shi ya miƙa mata kansa sai yace ta taje masa kansa kaga ya rusa waccan shi yasa kuma manzo sama dan ya rusa wancan tunanin na yahudawa sai kasance idan matarsa tana haiba na ran shi ta goyito yace sai manzo sama sai yasa ta tauri tai dauri ta daurin kirji sai manzo sama ya rungume ta ta cewa ana haib kuma ni ma ina cin haiba din me dan a bata wancan mummunan tunanin na yahudawa da suke ganin idan mace tana cikin haiza to ta zama wata abarkama wata mata ce da ba za a yi mu'amala da ita ba abincinta ba za a ci ba za a taba jikinta ba in ta taba abu ma sai an wanke akwai riwayar da manzon sama ma da ya miƙa kansa cewa ta taje masa sai ta ce ya rasulullahi inni ha'ihun shi ma aikin Allah ai ina haiza shi rasul ne ce inna haizataki laysat fi yadiki ai hailaki inna haizataki laysat fi yadiki ai hailaki ba a hannunki take ba kaga aina takunu haizatuha fi al-makan alladhi takunu al-haiza a inda haizataki shi yasa Allah madaukakin sake cewa yasalunaka an al-mahiz qul huwa adhan فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فهبنك سنة تنبيك جمد المحيض جمد جن حيضة هو جمد لوكش حيضة هو جمد وند حيضة كيف توبة قل هو أذن حيضة نجسة أذن شو تاني شو تاني فاعتزلوا النساء في المحيض وقورتي ما مات او غند سكي حيلس هذا ونم ديتي هذا وكوري فاعتزلوا النساء في المحيض وقورتي ما مات او غند سكي حيلس كما نسمع يفترى اي كتي يا هلستا متم ما تسجن حيضا يغنغنيتا يا هلستا سنبنشيتا ولا يهل لها farjuha amma bai halatta ya sadu da ita ba amma duk abu na istimta'i da ake yi da mace ya halatta zai iya yi amma ba zai sadu da ita ba to shi yasa shi ma a hai yana itikafi sai ya miƙa mata kansa sai shi ta taje masa bayan kyautata mu'amala sannan kuma manzon Allah sai ya nuna ashe mai haiza ita ba najasa bace domin mummuni baya zama najasa sai dai najasa ta ma'anawiyya ce najasa ce shar'iyya shari'a ce ta ce to a nan wannan lokacin ba za ta yi sallah ba za ta yi azumi ba za ta yi tsawafi ba za a sadu da ita ba wannan abubuwan da aka yi ittifaki mai haiza ba za ta yi ba kenan wasu malamai kuma suka ce ba za ta shiga masallaci ba sannan wasu malamai suka ce ba za ta karanta alqur'ani sannan hadisi na nuna mana itikafi a masallaci ake yi domin manzon sallallahu alaihi wasallam nana shi ta ce wa huwa mu'takifun fil masjid manzon Allah sama yana itikafi a masallaci sannan hadisi na nuna mana cewa annal mu'takifa la yakhruju min mu'takafihi illa li hajati al insani mai itikafi ba zai fita daga masallaci ba sai idan akwai wata bukata bukatan nan kamar bawali bukatan nan kamar wanka bukatan nan kamar wankan nan kuma kana biyu ko wankan tsarki ko wankan jin dadi kowanne mutum yana itikafi zai iya fita ya je yi dai da wanda zai siyo kawo masa abinci siyan abinci yake yi zai fita zai siyo abinci shi mutum yana itikafi kada ka ganshi ya je siyan abinci ka ce me yasa shi a bani da wanda zai kawo min abinci daga gida ne shi yasa na fito in sai abinci na zan koma to wanda yana cin abin da ke halatta ma mai itikafi ya fita daga masallaci sannan mai itikafi la ya'udu maridan ba zai je gaida mara lafiya ku duba muhimmancin iyadatul marid gaida mara lafiya na da muhimmanci a musulunci akwai alhadithul qudsi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ta'ala yana cewa a lokacin da wani dan uwanka ya rashin lafiya ka ji labari baka ji ka gaishe shi ba shi Allah ta'ala yace ya abdi maritu falam ta'udni ya bawa na ne rashin lafiya baka zo ka gaishe ni ba hal yamghadu Allah alladhi rashin lafiya ba zai ba hasha shi Allah da kansa sai ya fassara shi yace marida abdi fulanun falam ta'udhu bawa na wane ne rashin lafiya kuma ka sani amma baka je ka gaishe shi ba bawa na yi rashin lafiya baka je ka gaishe shi ba amma saboda muhimmancin itikafi mai itikafi ba zai fita masallaci ya je gaida mara lafiya ba nana yace idan ta shiga gida ta tashi daga masallaci ta tafi gida domin ta je ta biya wata bukatar ta kaman bayan gida ko bawali ko wanka a gidan akwai mara lafiya ba za ta tsaya ta ce ya jikin wane ba ta masa addu'ar da ake ma mara lafiya ko ai mara lafiya idan an je gaishe da shi ba haka nan sandandan ake tsayawa ba akwai abubuwan da ake ma mara lafiya idan an je gaishe shi na farko za a tambayi yus'alu an halatihi as-sahiha ya jiki shi yasa manzon da sallama sai ce kaifa tajiduki ko kaifa tajiduka in namiji ne ya jiki sannan ana son a ba mara lafiya tasliya a lallashe shi an yusa da sabar wa adamin jaza a karfafe shi sai kai jiki yayi kyau ai jiki yayi kyau wallahi haka ce wallahi sai jiki yayi kyau gaskiya ai akwai ci gaba alhamdulillah masha Allah kada ka ce kai wannan ashe haka wani kake jin jiki ana son a lallashe shi kuma a bashi hakuri a yi masa wa'azi a masa nasiha sannan kuma daidai lokacin da aka je gaida mara lafiya idan aka ga wani abu na gyara a tare da shi a yi kokarin isar da wannan gyaran cikin hikima a tambaye shi ya halin ibadarsa ya yake tsarki ya yake sallah duk a tambaye shi sannan kuma a masa addu'a to amma idan nana Aisha ta shiga gida akwai mara lafiya a gidan duk waɗannan abubuwan ba ta yi she ba ta tambaya a kansa a game da shi ma as'alu anhu illa wa ana maratun she ba na iya tambaya ma in ce ya jikin wane fa sai tana sauri tana tafiya au ya jikin wane Allah ya ƙara sauki shi kenan saboda ba ta shiga bane dan ta je ta gaida shi domin mai itikafi baya fita ya ce bari ya je ya gaida mara lafiya to wannan hadisin na nuna mana haka ku duba wannan ibada ibada ce fata mustahabbi amma jiba tsarin da take da shi sai dai itikafi kamar hajji ake magana kun san hajji shine uban shari'a da dokoki ko ai hajji akwai dokoki to haka itikafi yana da dokoki yana da ladabba yana da shari'a kuma Allah ya yarda zamu tsaya anan sai karatu na gaba sai mu ci gaba kuma mu ambaci sharuddan itikafi da malamai suka ambata kusan gabaki ɗayan su sannan kuma mu ambaci ladabban itikafi in Allah madaukakin sarki ya kai mu sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wannan mai tambaya na cewa mai malam menene bambancin tsakanin sunna da hadisi malamai sun yi sabani akan su wasu sun bambanta sunna da hadisi da cewa abinda ake ce ma hadisi shine abinda ya shafi maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ayyukansa da kuma abubuwan da ya gani ana yi ya tabbatar aqwal af'al taqrira shi ake ce ma hadisi amma sunna hiya af'aluhu faqat abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aikata wasu malamai kenan suka ce wasu malamai suka ce da hadisi da sunna da khabar da athar dukkanin su ma'anarsu daya ana nufin me maganganun annabi sallallahu alaihi wa sallam ayyukansa abubuwan da ya gani ana yi ya tabbatar sannan da siffofinsa na ɗabi'a da siffofinsa na halitta ya kunshi kuma sirarsa tarihinsa duk wannan ana ce masa hadisi kuma ana ce masa sunna sau daga da hadisi da sunna abu ɗaya ne a maganar tafirin jayi amma mu sani cewa akwai malaman da suka bambanta kamar yadda muka ambata a baya amma dai ƙauli magana wacce take marin jayi ya ita ce da hadisi da sunna duk abu ɗaya ne in an ce maka hadisi in an ce sunna abu ɗaya ake nufi in an ce hadisi sunna ake nufi in an ce sunna ana nufin hadisi wato duk abin da ya tabbata na maganar annabi da abin da ya tabbata na aikinsa da abin da ya tabbata na abin da ya gani ya tabbatar da kuma abin da aka ruwaito mana na ɗabi'arsa da kuma abin da aka ruwaito mana na halittarsa misalin maganarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza hadisin da ake karanta mana yau da kullum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza da'uni ma taraktukum fa innama halaka man kana qablakum bi su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim kaga wannan kauli ne akwai aiki kaman kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashr al awakhir min ramadan kun ga aiki sannan akwai taqriri taqriri shine ayi abu a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon sama ya tabbatar da shi ko ya shugo ko kuma ya ce eh haka ne domin manzon sama la yaskutu an munkari in yaga ana yin abu mara kyau manzon sama ko mun kankanta sai ya ce a bai sai so baya shugo yaga ana banna ya shugo sai da duk abin da aka yi a gaban manzon sama ya shugo to ya zama shari'a wannan abin ya zama tabbas an kawo mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam naman damo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ci sai tuwa ma wani sahabi daga wajen sa kusa gaban shi sai shi ma sahabin da ya ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya ci shi ma sai ya ci shi ne sai ya ce masa kul fa in shi kul sai ka ci mana Khalid bin al-Walid radiyallahu ta'ala anhu yana wajen sai ya ce a haramun hu sai a manzo Allah haramun ne sun ya ce a na zo na tsinci kaina a garin da ba damu a makka so daga na taso shekarun manzon sallallahu alaihi wasallam 53 a makka garin da kai shekara 53 sannan fitar ka gabaki dai kila bata fita in za a tattara ta gabaki dai kila bata fita wata hudu ba manzon sama shekarun da ya 53 din nan a makka to da zaka tattara fitar sa da yayi bagare kila bai wuce gabaki dai watanni hudu ba a cikin shekaru 53 ka ko dole wannan garin ya mutum tasiri su da kai ce ba su da damo shi yasa manzon sama ya ji bai san damo amma damo ya zama halal su da kai ka samu damo ka ci gari na ma mutum tasiri shi yasa lokacin da manzon Allah sama zai fita garin Makka ya waigo ya kalli Makka ya bar garin sun kama hanya za su tafi Madina shine sayyidina Abubakar radiyallahu anhu za su hijira يقول والله إنك لأحب البلاد إلي لولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت يقول والله جرمك نافسنك بعد ذلك متاني لا تنفتد دقاني دقا جرمك موضم في تبا هذا تأثير جريت وتكريري من أنصم يعتب تدع سناما دبو سنن سفسة أغويتو من ذا الله سلامة وشيبا دوقو بني manzon sama ba dogo bane sannan ba gajere bane tsakiye yake shi huba'an sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashin sa baki ne gabaci daya furfuran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya rasu bata kai 20 ba da furfurar kansa da furfurar gemin sa gabaci daya bata kai 20 ba akwai ruwaya ta zo da 14 cewa gabaki daya ka ji sahabbai ba kafin furan manzon shi komai na manzon sallama an sai da aka goyi kafin furan sa 14 a cikin hadisin al-Imam Tirmidhi a cikin Ash-Shama'il al-Muhammadiyya to kaje a sufanta manzon sallama yadda yake ga yadda manzon sallama yake tafiya sannan a sufanta dabi'ar sa cewa manzon sallama mutum ne mai hakuri manzo Allah sama ga yadda yake magana manzo sama baya magana da gudu in yana magana yana yi daki sahabi ya ruwaya cewa da zaka rubuta maganar manzo Allah sama zaka iya rubutawa yadda yake magana daki sannan idan yana son a haddace abu shi maimaita abu sai yi yuqala anhu saboda a fahimci maganar a haddace to kaga duk wannan yana cikin hadisi sunan sa hadisi kuma sunan sa sunna a mafi rinjayen magana. Shi yasa al-Imam An-Nawawi rahimahullah a cikin littafinsa At-Taqrib fi ilm al-hadith yake cewa innal muhaddithina yusammuna al-haditha was-sunnata yusammuna al-marfu'a wal-mawqufa athara sannan wa sunnatan wa khabara. Da abinda aka samu daga manzalin su sama ana ce masa hadisi, ana ce masa sunna, ana ce masa khabar, sannan ana ce masa athar. Na'am. Wa alaikum salam.
Malam, mace ce wacce ba musulma ba sai ta mutu.
Na'am.
To a lokacin da ta mutu din ta akwai bukatar sai ta yi rayi ta ke ta aure ko kuwa ya ne?
To da ya take.
Ai da ba musulma ba ce kuma ta kai ta girma.
To ta taba saduwa da wani ne?
To
indai bata ai istibra'i malamai suna su ana magana istibra'i ne a lokacin da mace ta taba saduwa da wani, amma babu dalilin da za a ce mace ta istibra'i wani mutum, wani namiji bai taba haduwa da ita ya take ta ba. Istibra'i asalin sa a musulunci bayi suke, idan aka je yaki aka kamo aka samo fursunonin yaki akwai mata, to waɗanda suke son su sadaka da su, su mai da su a matsayin sadaka ko su mai da su a matsayin kuyangin su, to sai a ce su jini daya domin a tabbatar da cewa cikin su ba komai. Su kuma waɗannan matan fa waɗanda suna da mazaje ne fa kafin a binnan a ribace su a matsayin fursunonin yaki, sai a ce musu istibra'i. To da haka ne sai al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala sai ya ba da ka'ida ya yi kiyasi a kan cewa duk matan da taɓa yin zina sai ta zama tana son ta yi aure, to sai ta yi istibra'i kafin a aure ta, ta zauna ta yi jini ɗaya, in ta yi jini ɗaya daga nan kuma to tana da damar da za ta yi aure a wannan lokacin. Amma matar da ba a taɓa saduwa da ita ba, ba ta da miji, kuma ba a da tabbas in ta taɓa yin wani abu na saduwa da mijin da ba mijinta ba, to ba za a ce ta yi istibra'i ba, babu dalili a shari'a da za a ce sai ta yi istibra'i.
Idan malamin ta bukatar zai aure, to akwai
bukatar
a tambaye ta ko
ku shi ke na kyari? To in ana ganin akwai wani abu sai a tambaye ta, amma in babu rami ne ka rami in ji makahu, in babu maganar rami shi kenan. An san ta ba ta da miji budurwa ce, kuma ba a tsammanin wani mummunan aiki kila a tare da ita, domin a cikin Kristo kafirai akwai masu kamun kai, akwai masu kamun kai a cikin kafirai. Su kansu ba su yadda da badala ba, badala da Hausa ba da Larabci ba. In an ce badala da Larabci yana nufin rashin aikin yi, amma ba Bahaushe ya ce ba shi badala yake cewa yana nufin aikin tsiya ce, lalata ce nan. To in ba a zarginta da wannan shi ce nan, amma ana ganin akwai zargi shi ke sai a ce ai. Fatawar da bin ba zai bada ke nan rahimahullahu ta'ala a game da lokacin da aka masa tambaya game da gwajin ciwon AIDS. Za a yi aure, aka tambaya Sheikh Abdullahi bin Baz lokacin yana da rai, shin wasu suna cewa sai an yi test, sai ce shi asali mu'amalar musulmi da dan uwan shi musulmi shine ihsanu dhanni bihi, musun ta masa zato, amma idan ana tsammanin akwai wani abu a ƙasa to babu laifi a ce sai an yi test din, amma in ba a da wani abu da ake tunani to babu dalilin da za a ce a yi test, to haka shi ma istibra'i. In ba dalili ba yadda za a ce a tambaye ta ma. Wa alaikum salam. Na'am. Idan aka zo mace za ta yi, ai hadisi ne ba babi ne ma malamai suke yi, kamar al-Imam Tirmidhi, al-Imam al-Bukhari, al-Imam Malik, ma kusan duk malamai sukan yi babi. Babun taqdil ha'idul manasik kullaha ghayra at-tawafi, babi da zai bayani akan cewa mace in tana haiba gabaci ɗaya za ta yi ayyukan hajji amma ban da tawafi. Sai su kawo hadisin Asma'u bintu Umayy, matan nana, matar Sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu, lokacin da aka zo itika, aka zo za a yi aikin hajji, an kawo Zulhulaifa wajen da za a yi, za a dau harami mutanen Madina, kawai shikenan sai ta haihu. ta haifi Muhammad ibn Abi Bakar, sannan kuma su kawo hadisin na Aisha, an zo an taho za a yi hajji an zo Zulhuwaifa, kawai sai haiza ta zo mata. Sunan su ne ce duk su je duk aikin hajji da ake su yi amma ba za su yi dawaki ba. To tambayar da za ka yi ita ce, dawafi kala-kala ne, akwai dawafi mustahabbi, akwai dawafin wajibi, akwai dawafi rukuni. Dawafi rukuni shine dawaful ifada, aikin hajji baya yiwuwa idan babu dawaful ifada. To sai aka zo mace tana haiza, kuma haiza ta tsawo har ya kasance lokacin tashin su yayi, aka ce to su fito za a mai da su gida Najeriya, za a kai su Jidda, ko kuma kila ba su je Madina ba, za a kai su Madina. Ita kuma ba ce dawafin ifada ba saboda haibarta, ko kuma biki ta haihu tana kuma cikin jini, kuma ba za a jira ta ba domin visar ta abinda aka rubuta ranar ta bar Saudi Arabia. To ya za ta yi? Sai malamai suka su gida-gida, wasu suka ce tafi, dawafin ya fada kanta. Akwai tambaya ka ce rukuni, kamar kuma ba ta yi Arafat ba ne? Mutumin da bai yi Arafat ba ko ka ce mai alhaji? Kudi alhajiji. So daga magana su tana da rauni. Magana ta biyu, wasu suka ce abinda za ta yi shi ne ta tafi sai baɗi za ta dawo ta zo ta sake yin aikin hajji. Kwanar zai tambayawa zai biya mata. Shekul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya ce ta shiga cikin barura. Ka'ida kuma ta fito ita ce ad-darurat bihul mahdurat. Idan mutum ya shiga cikin matsi na lalura, lalura ta matsa masa, to abinda yake haram zai zama masa halal har ya fita daga cikin wannan lalura. So da ta abinda ake bukata a gare ta shine sai ta kunzugu, ta sa fat a gabanta, ta zo ta yi dawafinta. Shikenan, wannan shine saukin shari'ar musulunci. Ga matar ta tsinci kanta a wannan yanayin, to shine tambaya. Wallahu a'lam. Na'am. Yana na'am. Ayin aka ce an ga wata, kawai zai tattara ina shi yaban masallaci, shine sunna. Ana cewa an ga watan Shawwal, to shi kenan, ko ba baka'i a masallaci, sai tattara ina shi sai tafi gida. To yi mana, amma ne in akwai masallaci, akwai bayi a masallaci kuma ba ka ga babu kace sai mutun ya je gida. Sai dai ka dauki mazhaban malaman da suke ganin ita rihaban masallacin ma ba masallaci bace. To sun da gidanka kusa da masallaci ki ka fitar rihaba, kuma rihaba ma masallaci bace, to shiga gidanka kawai. Duk kuma mutun zai iya zuwa gidansa. Na'am. Sun
da ke sai ake yi ma mutun sadaka da lalle
yake. Na'am. Ana ma mamaci sadaka a ce Allah maɗaukakin sarki ya kai masa ladar kabarinsa, sannan sadakan nan ba a keɓance ta ka a ce sadaka uku ko sadaka bakwai ko sadaka arba'in ko sadaka shekara, wannan bid'a ne. Bid'o'i ne waɗannan munkarai. Shehu Usman ɗan Fodiyo rahimahullahu ta'ala yana cikin bid'o'in da ya yaƙe su, yayi nan bayanin yana nan a cikin littafinsa Ihya'us Sunna wa Ikhmadul Bid'ah da littafinsa Bayanul Bid'ah Ash-Shaytaniyyah. Sadaka, sadaka kowane lokaci mutum zai iya ma mahaifiyarsa sadaka ya ce Allah ya kai kabarin lajatta. Yi waƙafi misali sai ya gina makaranta ko ya gina wani gida ko ya haƙa rijiya ko ya gina masallaci ko ya gina gidan marayu ko ya kafa wata gidauniya ta ɗaukar nauyin gajiyayyu da marasa shi, ya riƙa cewa Allah maɗaukakin sarki ya kai ma mahaifiyar tasa lada kabarinsa. Zai sadaka ya halasta za a iya yi, amma kada a banda sadaka uku. Sadaka uku in kai za ka iya ja mata, za ka ja ma kanka zunubi, bid'a ce. ba wanda yace ai sadaka uku ba wanda yace ai sadaka bakwai ba wanda yace ai sadaka 40 babu ina wannan magana ne domin mutanen mu suna neman su dawo da waɗannan fitina musamman waɗanda suke ƴan siyasa da manyan mutane zaka ga mutum kaman ya fahimci sunna amma ana cewa matarsa ta mutu sai ka sha mamaki sai ka ga an ce za a yi uku shi in kai masa magana sai ce ai shi ba shi yayi ba wasu ne suka zo suka ce a shirya a gida an gidanka kai da gidanka kai ne mai gida matarka ce ta mutu sannan kai da yayi abinda ba Allah bai yarda da shi ba saboda me mutum zai yi da haka to shi yasa nake waɗannan bayanan kusan ai sadaka uku da sadaka bakwai da sun zama tsofaffin abubuwa amma ina tabbatar muku suna dawo da shi ta faru na gani waɗannan ƴan kwanaki ba da daɗewa ba na ga abin na ta maimaituwa wani babban mutum ya mutu ko wani nashi ya mutu shi kenan kawai zai ka ji an gayyaci mutane da addu'a shekara to musulunci bai da waɗannan ba addu'a ko da yaushe ana son a yi ma mamaci ba a keɓance da lokaci ba ko da yaushe in kana da wani naka da ya mutu ka masa addu'a kowane lokaci take da dama za ka iya masa sadaka akwai malaman da suke ganin hatta layya za a ma wanda ya mutu za a iya masa layya akwai malaman da suke ganin haka al-udhiyatu 'anil mayt mutumin da ya riga ya rasu amma suna ganin za a iya masa layya sai ka ce domin layya nau'i ne na sadaka na'am
idan zaman da aka yi
duk wannan abubuwan ba a yarda da su ba ba wanda ya ce ka je ka zauna an yi mutuwa ka zo ka je ka zauna ka share waje ka kama zaman makoci waɗanda wasu malamai kamar Bimbash rahimahullah suke mun karanta a cikin da lokacin da muka yi ina jin ne waɗannan bayanan irin su Bimbash suna ganin babu laifi mutumin da mutuwa ta shafe shi ya zauna a gida a zo a masa ta'aziyya saboda ya sauƙaƙa ma mutane yace babu laifi amma wani haka nan kawai da wancan shikenan sai a zo a zauna an yi mutuwa a unguwa sai kowa ya tadilin aikinsa a zo a zauna a share waje a siyo a ɗauko haya tantuna a riƙa siyo ruwan gora in mai kuɗi ne da ruwan fiyo wata a ta cin abinci wasu na yawo da cokulansu a cikin aljihu saboda lalacewa ana zaɓen me za a ci wannan musulunci bai da wannan ba musulunci bai da shi ba bid'a ce tsabagwaranta sannan kuma ka'ida ta biyu ita ce kai da aka yi mutuwa kai za ka kai abinci ai sai na ga kuma ka je ka share wuri ka zauna kai ne za a baka ka ci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Ja'far ibn Abi Talib dan uwansa lokacin da aka kashe shi a yakin Mu'tah shekara ta 8 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace isna'u li ali Ja'far al-ta'am fa innahu atahum ma yashghaluhum ku rika yin abinci ku kai gidan Ja'far domin abinda zai shigaltar da iyalansa ba za su iya girki ba yau ya same su mijinsu ya mutu sai ku rika dafa abinci Abdullah ibn Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhuma yace su suka rika karban abinci da aka kai aikowa daga gidajen sahabbai to ina ne kuma aka ce kai ka je ka share waje ka zo ka zauna a rika fito da abinci daga gidan abin nan so da duk waɗannan suna cikin bid'ul jana'iz musulunci bai da su ba kuma mai kokarin yaƙar su wanda abin ya shafa tilasu ba yadda ya iya ya zauna ya karɓi ta'aziyya shi kenan shi ma idan ya ga ba jiran mutane zai yi ba akwai wasu harkokinsa da zai yi ya tattara ya tafi wanda ya samu ya zo ya masa ta'aziyya ya same shi shi kenan wanda bai same shi bai kira shi a waya ga waya nan ta zo sai kira shi a waya wane ya kaza kaza Allah ya ƙara haƙuri dama ai ta'aziyya ana yin ta ne a matsayin tasliya lallashi ne lallashin al-mufab ne shi wanda aka mutuwa ta shafa shine ake lallasa zuciyarsa a bashi haƙuri mun gane kada kamar mu rage waɗannan abubuwa. Na'am. Wa alaikum assalam. Ba za ku iya ci mana. Za ku iya ci. A Sheikh Abdullahi bin Abdul Mubaraz ya yi masa tambaya kan wannan. Ya ce waɗanda suka zo daga nesa aka ba su abinci babu laifi za su iya ci. Za su iya ci. Amma inda shigo ha kana tsammanin abincin magada ne aka kwaso aka ba ku tokarkaci. Amma in kana tabbas wasu makwabta ne suka kawo abincin aka kawo muku to babu laifi sai ka ci a matsayinka na baƙo. Wannan abincin bakunta aka baku ba abincin zaman makoci ba. Wa alaikum salam. Na'am. Mutum zai iya dawowa mana, zai iya dawowa, zai iya dawowa. Ai in dalili na fita ya sa ka kai to itikafin ya tsinke in ka dawo sai ka zo sai ka gina sabu. Amma in challajin kwanakin suna ne, tunda ba da gangan ka fita ba. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك